sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 5 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga Najeriya cewa a daidai lokacin da ake fama da rashin tsaro a kasar, masana na danganta matsalar da rashin ayyukan yi tare da kira ga gwamnatoci da ƴan majalisu da su tashi tsaye domin magance matsalar. Sannan har yanzu a Najeriya za kuje cewa kungiyar Fulani makiyaya ta miyarci Allah ta musanta labarin wani bidiyo da ake yadawa a kafafan sada zumunta dake nuna cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Origbo na jihar Ebonyi. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Wa assalamu alaikum. Kungiyar Tarayyar Turai ta nuna matakar damuwa ta kan rahotanni daga hukumar kula da nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya da ke cewa Iran ta koma inganta makamashin uranium, kuma ta ce za ta ci gaba da aiki don ceto yarjejeniyar nukiliyar kasashe da dama da ta hana irin waɗannan ayyukan. Da yake ganawa da manema labarai a Brussels, mai magana da yawun kungiyar EU Peter Stano ya ce ayyukan Iran za su yi matukar tasiri idan aka zo batun hana yaduwar makaman nukiliya. Stano ya ce duk da matakin yin nadama na Iran, shirin haɗin gwiwa na JCPOA wanda aka fi sani da yarjejeniyar nukiliyar Iran ya kunshi matakan bincike masu tsauri waɗanda har yanzu suna nan. Kwanan nan Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya game da shirinta da ƙara bunƙasa zuwa kashi 20 cikin 100, adadin da ba a taɓa gani ba tun lokacin da aka kulle yarjejeniyar. A shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya sanar cewa Amurka ta janye gaba ɗaya da yarjejeniyar, kuma tun daga lokacin ya sake kakaba takunkumai kan Iran da aka janye su a ƙarƙashin yarjejeniyar. A yau Talata, Burtaniya ta sake shiga wani kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakantawa da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna a talabijin jiya da maraice, inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare, tocinmu suna fuskantar matsi daga masu cutar COVID fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar. A Burtaniya kaɗai, adadin masu jinyar COVID-19 a asibitoci sun rabanya kusan sau uku a makon da ya gabata zuwa kusan 27,000, kuma wannan adadi kimanin kashi 40 cikin 100 ne da lokacin da muka kai ƙoƙoluwar yawan mutanen da cutar ta kama a watan Afrilun shekarar da ta wuce. A ranar 29 ga watan Disambar da ta wuce, an samu sama da mutum 80,000 waɗanda suka kamu da COVID-19 a Burtaniya, wanda ya kafa sabon tarihi. Prime Minister Johnson ya ƙara da cewa adadin waɗanda suka mutu ya yi sama da kashi 20 cikin 100 a makon da ya wuce, kuma zai ƙaru. Prime Minister da kansa ya soke wata tafiya da aka shirya zai kai zuwa India. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin GOP a yau Talata, wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar din na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a filin jirgin sama da ke garin Al-Ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar buɗe sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin GOP. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Rikicin diplomasiyya ya fara ne a shekarar 2018 a lokacin da Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da kuma Masar suka yanke hudar diplomasiyya, kasuwanci da kuma tafiye-tafiye da Qatar. Kasashen guda hudu sun zargi Qatar ne da mara wa ta'addanci baya, zargin da Doha ta musanta. Kasashen Amurka da Kuwait suna ta kokarin kawo ƙarshen wannan takaddama, wanda Washington ta ce hakan na kawo cikas ga kokarin shawo kan Iran. Kasuwannin hada-hada kudade a Turai sun yi asara yau Talata saboda damuwa kan adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a duniya, yar wahainiya da yin allurar rigakafi ke yi, da kuma zaben yau Talata na kujeru biyu na Majalisar Dattawan Amurka a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kasuwar zuba jari ta FTSE ta London ta yi ƙasa da 1.1% a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. CAC 40 ta Paris ta yi ƙasa da 0.7%. Kana DAX ta Frankfurt ta yi ƙasa da 0.6%. kasuwannin hada-hada kudade a Asia yawancin su sun samu riba a yau. Kasuwar zuba jari ta Hang Seng ta Hong Kong ta cira da dubu 6 cikin 100. Kana Shanghai Composite ta rufe inda ta cira da dubu 7 cikin 100. Kospi ta Seoul ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Kana T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta cira da dubu 6 cikin 100. Ita ma Sensex ta Mumbai ta cira da dubu 5 cikin 100. A hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuma an sai da zinari kan dala 1,952.30 kowane ounce, yayi sama da 2 cikin 100. Danyen man Amurka an sai da shi kan dala 48.25 kowace ganga, yayi sama da kashi 1.3 cikin 100. Kana danyen man Brent an sai da shi kan dala 51.75 kowace ganga, yayi sama da kashi 1.2 cikin 100.
Agaja Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ja farkon shirin, a daidai lokacin da ake fama da rashin tsaro a Najeriya, masana na danganta matsalar da rashin ayyukan yi tare da kira ga gwamnatoci da 'yan majalisu da su tashi tsaye domin magance matsalar. Alƙaluman ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta nuna a ƙarshen shekarar bara ta 2020 cewa cikin adadin 'yan Najeriya kusan kashi 14.2 na al'ummar ƙasar ba su da aikin yi. Daga Yola ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Kamar yadda alƙaluman ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta nuna a ƙarshen shekarar bara ta 2020, cikin adadin 'yan Najeriya kusan kashi 14.2 ba su da ayyukan yi. Wannan ma na zuwa ne yayin da masana ke danganta rashin ayyukan yi da cewa suke ta'azzara matsalolin tsaron da Najeriya ke fama da ita a yanzu. Malam Yakubu Musa Uba da ke sharhi kan lamuran yau da kullum ya bayyana illar rashin aikin yi ga harkar tsaro.
Kuma akwai dangantaka sosai tsakanin talauci da rashin zaman lafiya. A ga mutum baya samu kuma baya da zai samu, dole shaidan ya rinjaye shi, musamman in ba halin da ake ci daga ba tarbiyya ba tsoron Allah. To ya kamata a faɗakar da mutane ta nan, sannan kuma su ma institution wato hukumomin da ke irin su 'yan sanda da sauransu wanda aikinsu ne kula da ladabtarwa da sauransu, su ma yadda suka sabi jiki kusan kaman ba sa aikinsu. In mutum ya yi ɓarna kawai zai iya a ɗau benin shi ko a ba abin abu yadda ya kamata, shi ma na ɗaya daga ciki da abin da ke ingiza mutane suna ga ana kidnapping ana samun kuɗi kuma ba ta ɗaukan wani.
To sai dai kuma sautari akan mazari gwamnatoci da kuma 'yan majalisa wato wakilan al'umma da shakulatin ɓangaro, ko da yake wasu 'yan majalisa dattawa na kocewa ba taro an zama ɗaya ba. Sanata Aisha Dahir Binani, 'yar majalisar dattawa Tiloce daga arewa maso gabashin Najeriya, ta kobe wa mazakunya inda mata horar da sama da matasa 1,000 sana'o'i tare ma da ba su kayayyakin su masana'ar da aka koya musu.
Wato wannan taron dai don raba ma matasanmu da iyayenmu mata da 'yan uwanmu mata fannoninmu abubuwa na amfani wanda za su yi amfani da shi don su samu dogaro da kansu. A cikin su mun yi ma mutane training na wata 6 various sana'a'o'i wanda ya haɗu da a ciki akwai computer training mutum 154, akwai tailoring mutum 56, akwai hairdressing salon mutum 36, akwai aluminium fabrication mutum 31, akwai satellite installation mutum 23, interlocking mutum 23, vulcanizing mutum 19, plumbing mutum 18, GSM repair mutum 8, shoemaking wato yin takalmi mutum 5, fettering mutum 3, welding mutum.
Su ma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun koma yaba ne da wannan kokari da 'yan majalisar dattawan ta yi. Wai kowane tasiri irin wannan tallafi ma ke da shi, haila yau dai ga Yakubu Musan.
Kwarai da gaske irin wannan tallafin zai iya rage talauci, sai dai abu muhimmin shi ne mutane da yawa masu samun irin wannan tallafi ba su fahimci manan shi ba. Don su da yawa za a ga ba mutum 20,30,50 zuwa 100,200, amma yawancin sun karɓa kawai sai su yi sharholiyarsu ne da shi, suna jira shekara mai zuwa kuma sake ba su tallafi, maimakon su yi amfani da shi a matsayin jari ka fara sana'a ko ka inganta sana'anka don shekara mai zuwa in ya dawo a samu a bawon.
Kamar Yakubu Musa shi ma Ali Tukurbin Kola ya ko bada shawara ne ma da cewa
a gaskiyar al'amari irin kyautatawa da za a iya cewa yan majalisu za su yi wa al'ummarsu ba karamar muhimmiyar rawa za ta taka ba, musamman ma a halin da kasar Najeriya take a yanzu haka na rashin aikin yi da kuma tabarbarewar tattalin arzikin kasa da dai sauransu.
Koma da menene fata ko shine Allah sa a samar da ayyukan yi ko a samu a rage zaman kashe wando. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla, a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To har yanzu a Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah, Cattle Breeders Association of Nigeria, ta musanta labarin wani bidiyo da ake yadawa a kafafen sadarwa na zamani da ke nuna cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Origbo na jihar Ebonyi. Shugaban kungiyar a yankin kudu maso gabashin Najeriya, Alhaji Gidado Siddiki ne ya bayyana hakan a yau Talata a wata hira da muryar Amurka. Ga yadda hirar tasu ta kasance da wakilin muryar Amurka Alfonso Okoroigwe. Da Alfonso Sokorogwe. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman akan gwamnatin jihar Niger a Najeriya da ta ce a shirye take ta yi sulhu da 'yan bindiga da suka addabi jihar amma ba za ta fasa fafutukansu ba.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce kofa tana buɗe ga duk wani ɗan bindigar da ya nemi yin sulhu domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a jihar. Jihar Niger dai na fama da wannan matsala ta mahara, masu kashe mutane da yin garkuwa da su da masatar shanun Fulani. Gwamnan jihar Niger, wanda yake zantawa da manema labarai a babban gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi, ya ce za su ci gaba da fatattakar 'yan bindigar har sai sun bar jihar Niger, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Abin nan da kaga muna yi suna tserewa, za mu yi su goma.
Amma kenan a shirye kuke ku yi sulhu da su 'yan ta'addan nan.
Wanda ya tuba kuma yana cewa ya gane kuskure yan dama, ai mu abin da muke so kenan, muna son kowa ya samu arziki. In mutum da ya ce talauci ne ya sa shi yake yi, to zuga hanya. Za a zo muna tare da CBN na Najeriya, za a baka bashin shanu, za a baka bashin kayan abinci, za a baka komai, kuma a zo a sayi madara hannunka, haka gama biya. Za ka wanda yake son yawan nan yana iya ya bar wannan halin banzan.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin gyaran gandun dajin na kamfanin Bobi ne domin bunƙasa kiwo na zamani da kuma tsugunar da makiyayan wuri guda.
matasanmu ƴan nan Niger an koya musu yadda ake kular da ban ruwa na zamani da sauransu. Wanga dam da ka gani nan kusan kilomita 2 ne, kuma muna ƙoƙarin za a ƙara shi zuwa kilomita 3 yadda zai ishi dabbobi, zai ishi ciyawa da muke shuka na musamman na dabbobi, za a samu kifi sannan kuma masu noma su yi amfani da shi. Wannan ciyawa da an shuka nan hekta 300 ne aka shuka, yanzu ya ma yi yawa. Yanzu muna jira akwai injina na musamman da za su zo wanda za su yanke shi su aje shi. Ta can ɓangaren za ka ga wani gini ake na bulo, wannan gida ne da ake aje abinci in an girbe shi a kai. Kowanne zai ɗauki kamar ton, kuma ko shekara 10 ka aje shi a wajen ba abin da zai same shi abincin dabba. Saboda haka alhamdulillah mun gode Allah, wannan abin da muke yi zai taimaki makiyaya, kuma zai rage fitina tsakanin manoma da makiyaya, domin muna sa ran yanzu ba sai sun kore shanu daga arewa zuwa kudu ba za su tsaya nan. Akwai ruga-ruga da yawa a nan, an san su, an san ko su wane ne, kuma akwai manyan kamfanuka daga Turai da suke nan wanda za su yi aiki, za su yi mu'amala tsakanin su da Fulani da ke da nono a nan. Za a taimaka musu ta ɓangaren gyara shanunsu. Alal misali yanzu shanu da muke da shi yana ba da madara lita ɗaya ko biyu a rana. Yanzu muna nan shi sarki yana ana aiki, za a kawo wani irin shanu daga India da sauransu wanda za a haɗa, wanda ke cikin 'yan shekaru ko za su dinga samun kamar lita 10 zuwa 15. To kaga wannan kuɗin su ya ƙaru, kuma muna nan mu gwamnati za mu tsaya musu ta ɓangaren wajen sayan madaran suka a cuce su. Ka gane ai, saboda yanda ake sa sayan madaran daga manyan kamfanuka su manyan kamfanuka ya kamata su yi madara daga wajen su. Amma za mu zauna yanzu za a tabbatar cewa an sayi madaran nan da kowa zai samu abin da ya kamata ya samu.
Mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida shi ne gwamnatin jihar Niger ta baiwa aikin kula da bunƙasa wannan gandun dajin. Ga shawarar da ya baiwa makiyayan.
Kiran nan babba ne, ina gaya wa dubba Fulatani, rahaman da Allah ya baku na Niger na wannan gwamna, to ba in kuka bari ya ɓaci kun yi asara har abada. Wannan abu babban alheri ne ga mutane yanzu gobe jibi har iyaransu. Don Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim, yutil hikmata man tasha faman yutil hikmata faqad utiya hayran kaseera. Duk arziki Allah ya sa shi a hikima. To an sami gwamna da ya fasalin wannan hikima, ya yi wa Bafulatani wannan hikima, kuma wannan hikiman shi ne kasawan Bafulatani dama. Yana da saniya, saniya na sin ciyawa, ciyawa na tsira a kasa, shi kuma bai da kasa. To zai tafi da shanun sama ne? Don haka wannan yanzu kasan da ba yi da shi an hutar da shi. Kasan gwamnati an yi ciyawa, shi ya kula da ciyawan kawai, ya ci da shanunsa ya yi arziki. Don haka duk wani Bafulatani ya sani an shuka masa alheri, yanzu kam shi ya yi fasali ya girbe wannan alheri, mace da namiji.
Duk da yake dai Fulani makiyayan sun yi maraba da wannan gandun daji da ke yankin karamar hukumar Mariga. To amma matsalar 'yan bindigar ta sa Fulanin sun fara barin yankin na karamar hukumar Mariga.
Sarki Fulani ya hege bobi gire zai riga, kuma wannan abu tahiyan su gaskiya ya ba mu tsoro. Kuma dalili abin da ka ga dan uwanka na yi yana tahiya yana gudu, ko kai kana shakku ne? Don abin da muka yi gudu dama muna ji abubuwa daga Zamfara har yanzu ya shigo Neja hannan.
Amma menene ake musu suna gudu?
To gaskiya akwai masu satan dabbobi, masu koran dukiya, kuma ana kinnafin ɗinsu.
Sunana Kiri Bauchi, ni ne zonal commander na tun zamanin Obasanjo, ni ne zonal commander na Hunters. Insha Allahu Fulani suna tashi sosai da yawa, suna tashi kullum domin akwai matsalolin da suka ga ya taso, wanda yake shi dai ɓarawo. Na tabbatar da nan masa in ce munan Neja ba mu da ɓarayi. Ɓarayinmu suna hitowa daga wata jiha, akwai ɓangare masu koran shanu kamar Mariga local government da Rafi, ɓangare Mashegu su kuma suna kidnappers. To abinda ke firgitar da Fulaninmu, ɓarayo dai na bahilla ce da ya zo ya kori shanun bahilla ce, ya ɗauki bahilla ce, ya kori na baduke, ya kori na badankare, ya kori na bakambare, ya kori na kamuko. Haga anan shi dai ya zo da sana'an shi na sata, bai bambanta kowa ba. To abinda ke faruwa, wasu ɗin ma an koran masa shanu suna bin labi, don ɓarayin nan su yi ƙarhin ka iskosu, suna bin labin shanu su yi yawa an ga suna samun guda uku suna samun guda hudu to shi kuma sai ya kasance in sun tahi bida suna samun matsala na wasu jami'an tsaro na kaman waɗanda suka sa kansu.
Sarkin filanin dajin na kamfanin Bobi Alhaji Bello ya ce tabbas akwai bukatar gwamnati ta kara himma akan matsalar rashin tsaron.
Muna son ta kara inganta mu tsaro don saboda mu ma mu samu mu saki jikin mu zauna.
To amma gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi tsari sosai don tabbatar da an inganta sha'anin tsaro, inji gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello.
Mun yi tsari da yawa kuma muna kan yi kuma ba za mu bari ba saboda Allah ya kawo mu zamani inda muna da miyagu da yawa wanda ba su son zaman lafiya. To tunda kuma mun lallaba mun bi a hankali mu kuma ba tare da dogon bayani ba abin da ya dace mu yi ba za mu yi gaddama ba za mu yi abu za mu yi shi muna nan kuma muna kan yi. Bayan haka muna magana da jami'an tsaro musamman civil defense ko shigan jina magana da shugaban civil defense akwai musamman jami'an tsaro wanda ake koya musu kula da kare daji kuma za su karo mana wasu dan dawo ba sai na gaya maka guda nawa za a kawo ba saboda television amma lalle za a kawo mana wasu.
Tsarin bunƙasa gandun dajin na garin kamfanin Bobi dai da zai tara dubban filani zai taimaka matuƙa wajen shawo kan matsalar makiyayan, inji masana harkokin tsaro Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa. Gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana.
Madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League ta Jamhuriyar Niger ta kwallon kafa, inda aka buga kwantan wasannin mako na tara da hada Jangorzo Football Club ta Maradi da Olympic Football Club, inda aka tashi banza da banza. AS Police ta Yamai duk dai a kwantan wasan ta sha kashi 1-3 a hannun Sahel Sporting Club ita ma ta Yamai. Sai mako na 10 na Super League din na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger, inda a ranar 29 watan Disamba da ya gabata AS Sonidep ta sha kashi 1-2 a hannun AS Fan, sai AS Nijelek ta yi 1-1 da US Gendarmerie National. AS Sonidep ta sha kashi banza da 1 a hannun Duan ta Yamai a ranar 28 ga watan Disamba da ya gabata. A ranar 24 ga watan Disamba da ya gabata, mako na 10 din na wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger, Espoir Football Club ta Zandar ta wa Olympic Football Club ta mai 2-1 sai GS Adar Tattawa ta sha kashi a hannun Jangorzo Football Club ta Maradi a birnin Tawa da ci ɗaya da nema sai Sporting Club ta mai Tawa AS Niger ta mai ɗaya da nema sai Irana ta Arlette jihar Agadez da Tawa Racing Football Club ta mai ɗaya da nema yana AS Garde National du Niger da AS Douane akai 1-1 idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger ta farko ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 20 ta biyu ita ce AS Garde Nationale du Niger da maki 20 ta uku AS Douane ita ce ke da maki 18 sai AS Niger tana ta hudu da maki 17 Jangorzo Football Club ta Maradi tana ta biyar da maki 16 ta shida Espoir ta Zandar da maki 15 ta bakwai AS Fana ta Yamai da maki 13 ta takwas Sahel Sporting Club ta Yamai da maki 12 ta tara AS Police da maki 11 ta goma Racing Bukoki ta Yamai da maki 11 sai ta 11 Olympic ta Yamai da maki 10 ta 12 Irana ta Arlette da maki 10 ta 13 GS Adar Tattawa da maki 9 Kutal AS Sony Dep ta Yamai da maki 6 dan wasan kwallon kafar nan na Paris Saint-Germain dan kasar Brazil Neymar da ya ji ciwo ga kafa a magamar duddige da tafin kafa ba zai samu damar halartar wasan komawa daga hutu ba da club din sa na Paris Saint-Germain zai yi da sanceciyar ranar Rabi Laraba idan Allah ya kai mu yayin da Rafinha shi ma dan kasar Brazil dake buga ma Paris Saint-Germain din shi ma ba zai samu buga wannan wasan ba sanadiyar kamuwa da cutar mashako ta gama duniya ta na virus kuma toni aka killace shi Rafinha din aka hana shi dukkan yin mu'amala da kowa saboda kamuwa da wannan larurar ta cutar mashako ta coronavirus shi ko club din nan na Liverpool da ke kan gaba a teburin wasannin Premier League na kasar Ingila ko kasar Britania ya sha kashi a ranar jiya Litinin da yamma a hannun Southampton da ci ɗaya da nema duk da wannan cin da aka yi ba club din na Liverpool shi ne da yake kan gaba yanzu haka a wasannin kwallon kafa na Premier League na kasar Ingila da maki 33 sai dai yana huskantar barazana daga Manchester United da ke matsayin ta biyu da maki 33 shi ma yayin da Leicester take ta uku da maki 32 Tottenham tana ta hudu da maki 29 yayin da Man City ke ta biyar da maki 29 Southampton din da tashin maci Liverpool a ranar jiya Litinin tana matsayin ta shida da maki 29 Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a Jamhuriyar Niger.
To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
Kungiyar Tarayyar Turai ta nuna matakarda matakan rahotanni daga hukumar kula da nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya da ke cewa Iran ta koma inganta makamashin uranium. Kuma ta ce za ta ci gaba da aiki don ceto yarjejeniyar nukiliyar kasashe da dama da ta hana irin waɗannan ayyukan. Da yake ganawa da manema labarai a Brussels mai magana da yawun kungiyar EU Peter Stano ya ce ayyukan Iran za su yi matuƙar tasiri idan aka zo batun hana yaduwar makaman nukiliya. A yau Talata Birtaniya ta sake shiga wani kulle a duk faɗin ƙasar saboda sake samun waɗanda ke kamuwa da COVID-19 da ake alakantawa da sabon nau'in coronavirus. Prime Minister Boris Johnson ne ya sanar da matakan a wani jawabi da aka nuna a talabijin jiya da maraice inda yake cewa yayin da nake magana da ku a wannan dare tocin mu suna fuskantar matsi daga masu cutar COVID fiye da kowane lokaci tun bullar wannan annobar. Tarkin Qatar ya isa Saudiya don halartar taron shugabannin yankin GOP a yau Talata wanda ya biyo bayan sanarwar Saudiya na cire takunkumin da ta sanya wa Qatar din na tsawon shekaru. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ne ya tarbi Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a filin jirgin sama da ke garin Al-Ula na Saudiya. Ana sa ran kasashen biyu za su sanya hannu kan yarjejeniyar buɗe sararin samaniya da ƙasa da kuma ta ruwa a taron kolin majalisar haɗin kan yankin GOP. Sarkin Saudiya Salman ne zai jagoranci taron. Kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe a Turai sun yi asara yau Talata saboda damuwa kan adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus a duniya. Yarwahainiya da yin allurar rigakafi ke yi da kuma zaben yau Talata na kujeru biyu na Majalisar Dattawan Amurka a jihar Georgia da ke kudancin Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin, kuma injiniya mu ne yanzu, ni ce taku Binti Esther, ku ci fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma assalamu.